Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin akan mitoci da suka hada da 16, 19 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana samun mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma duk gidajen radio amfani fara'a sarauniya Nomad Dalol da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za a iya samun mu a sashen Hausa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba ya ku mun kiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyoyi masu zaman kansu a jamhuriyar Niger sun kare kansu daga zargin da gwamnati take musu cewa ba sa ba da rahoton ayyukan da suke gudanarwa na tallafa wa mutane a ƙasar a ƙarshen shekara. Sa'annan za ku ji hiran wakilinmu Sanusi Adamu da Lamido Adamawa Barkindo Aliyu Mustafa game da abubuwan da ke haddasa tashin hankali tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma da kuma hanyar da za a bi a magance waɗannan rikice-rikicen. Haka kuma muna ɗauki da shirin kallabi na Maryam Dauda da kuma sharhin wasu jaridun nan ƙasar Amurka wanda Jaziru Ahmad Hausawa zai gabatar. Sai kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. A ƙasar Venezuela, itatuwa da wayoyi da dai sauran tarkacen shara har ma da kararrun katakayya su ne suka rikide su koma abin da ake tsara hanya da su a duk faɗin biranen ƙasar Venezuela kafin faduwar ranar jiya Alhamis. Wannan ko ya faru ne sakamakon amsa kiran da ƴan adawa suka yi wa ƴan ƙasar da su fito domin nuna ƙyamar su ga gwamnatin shugaban ƙasar Nicolas Maduro. Sai dai masu zanga-zangan sun yi arangama da ƴan sanda a wasu sassan ƙasar. Wasu matasa da suka rufe fuskokinsu sun cinna wuta a wasu wuraren da aka sa mashinge kana sun yi wa ƴan sanda ruwan duwatsu. Su kuma suna mayar musu da hayakin nan mai sa ƙwalla. Sakamakon wannan zanga-zangan na jiya ya yi dalilin mutuwar wani ɗan taliki ɗan shekaru 24. Kana an ji ma wasu mutane uku rauni bayan da rikicin ya ɓarke tsakanin masu zanga-zanga a wajen birnin Caracas, in ji mai gabatar da ƙara na ƙasar. Har ila yau wannan zanga-zangar ya yi dalilin ƙona wurin tsayawar 'yan sanda kana an kama mutane da yawa. Haka shi ma hedkwatan gidan talabijin na ƙasar ya sha ruwan duwatsu a wannan lokacin. Wasu matasa har su shida da suka shiga gasar sarrafa batun butumi na zamani a nan Washington sun bata, in ji jami'an 'yan sandan Washington ɗin. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Margarita Mikhailova ta ce an ga biyu daga cikin waɗannan matasan da suka hada da Andre Mwamilkazi ɗan shekaru 17 da Don Ingabire ɗan shekaru 16, ta ce an gansu ne sun tsallaka kan iyakar Amurka da Canada. Su kuma sauran yaran hudu an yi musu ganin ƙarshe ne da hantsin ranar Talata bayan an kammala zagayen gasar na farko. An dai samar da wannan gasar ne domin ya ƙara wa matasa hazaka da kuma sha'awar darasin lissafi da na kimiyya. Ƙasashe kusan 150 ne suka kawo matasansu domin shiga wannan gasar, kuma kowane yana ɗan rakiyarsa da ya mallaki hankalinsa. Rundunar 'yan sanda ta ce ita ba ta da masaniya inda waɗannan suke, wato sauran yaran guda hudu suke. Shugabannin kamfanin First Global, kamfanin da ya shirya wannan gasar, Joe Sextak, shi ne ya fara kiran 'yan sanda game da ɓacewar waɗannan yaran su shida. Bayan ya samu labarin cewa shugaban tawagar yaran na ƙasar Burundi ya kawo samun waɗannan yaran. Yaran sun bar makullin ɗakinsu inda aka sauke su a jami'ar Trinity da ke nan Washington. Sun bar su hannun shugaban nasu, kana ba ga ko da ɗaya daga cikin kayayyakinsu ba a cikin ɗakin. Yanzu haka dai ana nan ana ci gaba da neman waɗannan yaran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu sanatoci biyu sun gabatar da dokar haɗin kai wanda zai baiwa baƙin haure da aka zo da su Amurka tun suna yara mafaka. Sanata Dick Durbin na jam'iyyar Democrat da Lindsey Graham na jam'iyyar Republican su ne suka gabatar da wannan ƙuduri da suke so ya zama doka na shekarar 2017. Wannan dai idan ta yiwu suna so ne a baiwa ƙalla kusan matasa miliyan guda da aka shigo da su tun a shekarar 2001 a ƙarƙashin ƙudurin nan da ake kira wato ƙudurin bege ko kuma Dream Act da Turanci. Waɗanda yawancinsu an shigo da su ne tun ba su kai shekaru 17 da haihuwa ba kuma sun zauna na Amurka har na tsawon shekaru 4. idan wannan kuduri ya zama doka to zai baiwa yara da matasa da aka riga aka shigo da suna Amurka kuma aka yi musu register a karkashin shirin nan na shugaba Barack Obama mai taken isowar yara Amurka domin dai yanzu haka shi wannan shirin na shugaba Obama mai suna Defer Action for Children Arrival wato DACA a takaice yana cikin tsaka mai wuya domin ko a makon jiya sai da sakataren ma'aikatan tsaron cikin gida John Kelly ya shedawa yan majalisar dokokin kasar yan kabilan Hispanic cewa ma'aikatar fa bata da wani kwarin gwiwan kare shirin a gaban kotu domin ko wasu yan jam'iyyar Republican har su 10 sun lashe takobin ganin bayan wannan shirin. Shugaban Amurka Donald Trump ya fadawa jaridar New York Times cewa muddin sabon mai bincike rawar ake tumar kasar Rasha da takawa a zaben shugaban kasa ko kuma ta hada kai da tawagar kamfe dinsa a shekarar bara mai wannan binciken ya wuce makadi da rawa idan har ya fada binciken sa ta hada da harkokin kasuwancin iyalinsa to ba zai yadda da wannan ba. Shugaba Trump yana wannan magana ne a cikin wata doguwar hira da yi inda ya bayyana mamakin sa a matakin da Attorney General na Amurka Jeff Sessions ya dauka na ganin ya nisanta kansa daga wannan binciken da ake yi game da kasar Rasha yace ba shakka da tun kafin ya bada sunan sa wurin tantancewa ya fada masa to da ba zai bada sunan sa ba. Trump yace
labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla za mu faro rahotannin namu ne daga Jamhuriyar Niger inda kungiyoyi masu zaman kansu suka kare kansu daga zargi da gwamnatin kasar take musu cewa ba su ba da rahotannin ayyuka da suke gudanarwa na tallafa mutane a kasar a ƙarshen shekara. A watan da ya gabata ne gwamnatin ta Niger ta ce za ta dauki mataki akan kungiyoyi waɗanda ta ce mafi yawan su ba sa tabuka komai domin ba sa fitar da rahoto aikace-aikacen su. Daga Yamai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aika mana.
Yankunan saka tsari a sha'anin tafiyar da kungiyoyi masu zaman kansu ita ce hujjar da gwamnatin ta Niger ta bayyana a matsayin abin da ta sa gaba wajen yi musu hannunka mai sanda a game da nauyin da ya rataya a wuyansu. Mafarin wata ganawa tsakanin jami'an ma'aikatar ministan raya karkara da shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu a farkon watan nan da muke ciki sai dai Lawali Adamu na kungiyar MAP bai gamsu da shirin na gwamnatin ba.
Na farko abinda sun kai babbalahin su basu kire duka wakilan kungiyoyi ba waɗanda suke na gaske masu aiki cikin Niger. Na biyu duk kungiyoyin da kaga ana aiki da su na Niger wakilan kungiyoyin nan shugabannin su duka ma'aikatan wannan ministar kin ne. Su ne manya-manya shika-shika ba wani taimako da gwamnati take yi ma waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu ne faɗa maka amma sai waɗanda ba su yi aikin koyi ba waɗanda suke kungiyoyin su ma a takarda suke yawo da su kuma to ya za a ce muna yau wai duk wannan kungiyoyin da ba su yi ba sakamako sun ka ashi wai za a jaye takarun su a soke aikin su.
Yanayin hazo da rashin hasken da ke tattare da ayyukan wasu kungiyoyi masu zaman kansu na daga cikin dalilan da suka sanya gwamnatin ta Niger ɗare-ɗare wajen sakarwa wasu daga cikin su mara. Inji Alhaji Ibrahim Adamu, Sakatare Janar a ofishin ministan raya karkara.
Yau da shekara biyu, gwamnati ta fidda makudan kuɗi aka raba musu. Aka ce to shekara mai zuwa za a saki. Amma da shekarar ta kare, wanda suka yi aikin ma aikin ba su yi ba rapor haka dan na aikin da suke gaba da. Ka gani ko? Gwamnati tana taimako. Amma kakka ga shi taimako ba kuɗi ba ne kaɗai daga gurin mu. A zo a tara su, a musu budin kai. Shi ma ma'aikatan gwamnati ne ake sa.
Ta wani bangare jami'an fafutuka irin su Salisu Ahmadu na Turnon Lafash na zargin gwamnatin da kokarin labewa da guzuma domin ta harbikar sana.
Su kungiyoyin suke yau da gobe a cikin kasai. Kai a ganinka haka ne suke wadawa daga sama shiga aikin haka nan. Kan abin cike ka shin mai binciken naka sha bincike kan shi ba wanda yake bincike. Abu ne muke prepare ko ba mu taba yin abu ba wanda ya zamanto ba mu so wane shi. Wanda ya zamanto duk ko tari muka yi samin kira an jarida mun ga musu mu ce wannan tarin ku fasara shi kura in tana son ta cinye diyanta sai ta ce gaskiya guda yana wurin nama.
To amma hukumomin na Niger na cewa ba su da wannan manufa. Gurin su shine samar da kungiyoyin da za su yi aiki domin jin dadin jama'a don ciyar da kasa gaba.
Mu hukumomin ma cikin harkar siyasa mu mutane ne masu tsara karkara da bunƙasa ta. Duk wanda ya tsammani kaman wani zancen shiri ne da gwamnati da sauransu a'a mu ba mu cikin wannan.
Bayanai daga ma'aikatar ministan raya karkara sun yi nuni da cewa kusan kungiyoyi 3,000 ne suka yi rajista a nan Niger, sai dai kasa da 200 ne kawai ke yi wa gwamnati bitar ayyukan da suke gudanarwa a kowace shekara. Dalili kenan da gwamnatin ta ce da sake. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Toma dalla gaida Salimu Mummuni Barma. Karuwan adadin jama'a da kuma sare gandun daji don kafa manyan masana'antu da gonaki na zamani suna cikin dalilan da ke jawo wato karancin filayen noma da ke da na kiwo wanda ke haddasa rikici tsakanin manoma da kuma Fulani makiyaya a sassa daban-daban na Najeriya. A hirarsa da wakilin mu Sanusi Adamu, Lamidon Adamawa wato ya mana fashin baki akan wannan matsala wacce ta samo asali tun zamanin da aka kirkiro da kananan hukumomi a shekarar 1976.
A lokacin waɗanda aka ba shugabancin kananan hukumomi suna ganin kamar yawa sun samu yanci wajen NA wajen sarakuna kenan za su yi abin da su ga dama, to sai suka dauki matakai na rusa burtali da kuma gandun daji inda shanu suke kiwo da me da sauran suka raba ma mutane su mai da gonaki da abin su kuma dabbobi musamman dabbobin da ke aura kamar irin su shanu mujiza ce Allah ta ba su na tuna hanyar da suke bi kuma daga waje in sun samu yaya za su tura ma wannan yayan wannan so saboda haka ga burtali ka zo kai gona akai to kaga in sun zo suna tahowa in aka zo karshe ga gona sai su bi ciki kawai kuna ganin kamar burtali din ne su ci abin da ke ciki ba suna tsammani ciyawa ce ai ba wai shanu ba za su san wannan masara ce wannan dawa ce ko menene ba, you know, to irin waɗannan abubuwan sune suka tattaru suka tattar suka mai da Najeriya abin da muke ciki haka yanzu ai fada nan ai fada can ai fada nan ai fada
nan kasar mu Najeriya muna da kungiyoyi da dama da suke magana da yawun al'umma Fulani wasu da suke lura da yadda lamura ke tafiya suna tsammanin yawar da aka samu na wayannan kungiyoyin shi yasa ba sa iya bin alkibla ɗaya ko kuma su ji tsawatawa daga wurin ku da kuka zama iyaye.
To wannan abin dariya ne, akwai wani haduwa da muka yi muna tattauna yanda za a yi gyara waɗannan abubuwa, sai wani ya faɗa kamar yanda ka faɗa nan, sai na tambaye shi na ce shin ba Allah ne ya yi mu duka ba, ya ce eh, to ai da Allah yana so duk sai ya yi mu musulmi kuma yana so ya yi mu kristoci duk ya maida mu kristoci in ma yana so ya yi mu turawa duk ya maida mu ya yi mu turawa, to Allah ma ya yi abubuwa daban-daban balle ni dan adam in ce in tashi sai in maida kowa ya bi layi daya ba zai yi ba, so mu yi tunanin wannan domin kullu a rinka wannan magana don laihi ya koma kan sarakuna ko shugabanni a ce ai su ne ba su yin wani abu ba yanda za ka yi da wannan kungiyoyi ah to cikin Islam in kanta kungiyoyi nawa ne ake da su to shine
basaraken ya ce mutunta addinai da al'adun juna su ne manyan batutuwa da kasar Najeriya take bukata don ta ci gaba da zama kasa daya dunkulalliya.
Lokacin da Russia suka kafa mulkin kwaminanci sai suka ce to in muna so mu samu zaman lafiya mu zauna lahiya to dole ne mu yadda akwai bambance-bambance a tsakanin akwai na kabila akwai na addini, in muka yadda da wannan na yadda kai Bahaushe ne wancan Inyamiri ne na yadda da kai ka yadda na ne to me zai kawo fada tsakanin mu eh? Amma sai kowa ya tashi ya ce sai shine ya kamata yayi kaza a kabila shi kaza a su ne menene kaza, to in dai kana kawo irin waɗannan abubuwan to ba za ka zauna lahiya ba, sai ka san eh ni gani daban ne kai kuma daban amma kuma zamu hadu mu zauna wuri daya mu yi aiki tare, in muka yi wannan to zamu zauna lahiya haka Soviet Union suka yi suka zauna lahiya.
Mai martaba Lamidon Adama Alhaji Barkindo Aliyu Mustafa kuma shugaban Capital Flaco da duniya kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Toma dalla gaida Sanusi Adamu, yanzu kuma sai a ci gaba da shakatawa da wannan wakar. To madalla da fatar an shakata da wannan wakar. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 3 kenan da minti 17 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba kallabi.
Ya salamu
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata na fara hira da Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu inda ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma takaitaccen labarin ɗaya daga cikin littattafan da ta rubuta mai suna ƴaƴan hutu wanda ya tabo kaɗan daga cikin matsalolin da ake fuskanta a zamanin yau musamman ma a gidajen masu hali. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na tambaye ta to shin wani kira za ta yi wa irin iyayen da ba sa kula da tarbiyyar ƴaƴansu sai ta ce
gaskiya da mun yi duk shirin da bani da ku in gariya ina kwatanta mata ni shine nawa kuma dan sunan ku ina rubutu kuma dan ita ni kira yau saboda idan kika ba ƴaƴanki tarbiyya kika ba su ilimi to wallahi kin gama hakurin ubangi dikin ta kinta kin ba su hakkin da Allah ya tsira miki to maza ne zan ce musu kina miji in ya samu uwa ta kware zai samu mata kware in ya samu uwar banza kanki mata su mata banza zai samu kuma daga samu tarbiyya da zai ma gane shin wata mutum kamata ya aura ba to amma shi sa na daji nake gwada mata ni ilimi bayan ki ilimin nan ba dole sai kin fita office kin yi aiki ba akwai abubuwan da zaki a cikin gida balle yanzu da wa'annan abubuwan suka zo mana ci gaba na komai kina zauna a cikin gidanki zaki ciniki ta waya zaki kalli zaki ga yadda ake girki zaki zakulo wannan to matsala ta fakau sai ji mu mata in mun kiyaye matsala ta ni yanzu da yake yake fuskanta na so a ce wata kungiya ko wani ko ba gwamnati ba don gwamnatin ba su da abin da ya ishe ta a inda Najeriya ta fita take amma ni a ce da kungiya ta dauki nauyi zan buga littattafan nan a je a raba ƙauyuka kyauta to shi ne yake ganin kawai shi ne ci gaban da zan iya samu dan ni na san su na marayen wa'anda nake yi domin su kan baya din ba sa ganin sakonni na saboda ba su ma da ilimin wasu kuma ba su da kuɗin da za su iya sayar da shafin nan inani amma ko wanda cike birni akalla akwai ilimin akalla akwai abubuwan da za su saurara za su musu kalla za su kalla a TV kin gani za su gano wannan abu amma su wanda muke so ne dan su dole ga hita kanku ko ba za su yi ilimi ba za su ta ƴaƴanki almajiranki to rani akan in amana fa ce Allah ya baki kike wani zai ba dan nan naki tarbiya wallahi ko kuli kike za ki iya tarbiyyar da danki kuma za ki iya ba shi ce ko shi ta yi makaranta in yi ilimin nan ba inda alherin nan zai sauka ko gidanki amma in za a ba ƴaƴa ka yazuje ba za a ci gaba ba arewa muna da matsala muna hada matsala sai mun tashi mun tarbiyyar da matan nan wannan ilimin da shi ke kaura musu kai amma yanzu kin ga a ce talauci a ce menene duk mutuwar zuciya ce kuma duk daga iyaye mata ake samu da iyaye mata ne in kin tashi kin tarbiyyar da yake kin ba ta daya a kin ba ta ilimi ki tabbata hakika za ta fita ko gidan waye ta shiga sai ta fita gaba
to Hajiya yanzu kamar waɗannan littattafai da kika rubuta da sakonnin da kika tura ga jama'a da kuma irin fadakarwar da kika yi a cikin littattafanki kamar wace irin rawa zaki iya cewa sun taka a al'ummar Hausawa musamman ma da arewacin Najeriya da dai a wasu kasashen ma na ƙetare ta yiwu akwai waɗanda suka karanta littattafan wace irin rawa waɗannan littattafan suka taka
sun taka rawa mai ƙarfi saboda a dalilin shi na ga aure ya shiru akan littafi na ya faso yara da yawa sun kuma sun ilimi a dalilin littattafai na wata uwa ba kullum take ba da suna tsaladan hin miji ya ta kullum suke nan suke kuma farke ta fara an ce nan da inda ya tsaya da sai alheri da shi suke ci da shi suke sare shi take ba a tarbiyya a take ba a yanta ilimi kuma aka samu biyan bukata to ire-iren wannan an yi mun waya daga Kaduna ana tsananin rigima ƙarfe 11 na dare ina kwatanta mani ta ga wanda suke so su aura ga yanda ya ta ban dare kaza kaza ne suke ku bani ita awa suka fara man ita awa makai magana da ita ce ita kina ta ku ta gani yanzu kina zuwa allura ne dauka na bata a dalilin alluran ne ziyarin ne inda zan ga miki ire-iren zaki kula kina nan ta zama wani abu a Najeriya kuma ta aure wanda iyayen na take so ta kuma yi hakuri kuma ta cimma alherin so su yaran yanzu suna magana ne kai kan soyayya ba su ma san soyayya ba su da kin ji sha'awa shi ke na ita ce soyayya ba ko ita ba ce ki ba ki tantance waye shi ya tantance cewa ya fito in ba ilimi ba za ki iya wannan tantancewa ba ki ko da nan gudun miji ne saboda haka ni kai ina tunanin gaskiya da hira ta duk inda kike tsammani ban tsammani ba ni kaina ina da ɗan nan sun gane shi ina ne ba inda ban hulɗa da jama'a in saboda wannan da ta hina wallahi in na faɗi muku magana ki ce ki faɗa Allah ki ki dauke ki kenan kun sa a zuke ki yar yaran mata dai haka to kina ku ai likita kina sun tafiri akabar litafi na mata da yawa sun koma sun koyi dinki akabar litafi na yara da ba su sun fito ta su ba fiye ina rubuta litattafai in gani da ta fi haka bin ne kano ne ka ko ina saboda zaka ina sun ba su tsayawa din a iyakar samartaka sai an gama a sai an tsinduma ciki ina wani ilimi da ni ya fata cikin da su nan amma dai godda Allah ba na rubuta abin da wanda ya digiri uku ba zai iya rubutawa cikin daga Allah ne
Hajiya Bilkisu Salisu Amadu kenan mai rubuta littattafan Hausa. Ma sauraro a nan za mu da sa'aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar tamu da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin wasu jaridun nan Amurka wanda Nazir Ahmed Hausawa zai gabatar.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labarin kasar gumin attajirin nan mai kirkire-kirkire Elon Musk ya ce ya samu izinin baki daga gwamnati kan ya gina layin dogo na karkashin kasa mai masifar sauri a arewa maso gabashin Amurka wanda ya sa matafiya da suke samun damuwa sakamakon cinkoson hanyoyi murna duk da dai akwai yiwuwar shirin ba zai tabbata ba a jerin rubuce-rubuce da yi na ban mamaki a shafin sa na Twitter wanda inda wani muhimmin mutum ne ya yi su ba za a yadda da ingancin sa ba Musk ya gigita ma'aikatan zirga-zirga da kalamin cewar yana kokarin kirkirar hanyar tafiya wacce za ta iya daukan mutane daga birnin New York zuwa Washington DC a cikin mintuna 29 kacal. Kwararru akan harkokin safara da tafiye-tafiye sun ce tsadar wannan aiki da kuma matakan tabbatar da shi zai yi matukar wahala a iya cimma wannan buri. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken John McCain ya kamu da ciwon kansa. Labarin ya ci gaba da cewa dan majalisar dattijai wato Senator John McCain wanda ya yi takarar shugabancin Amurka a shekarar 2008 karkashin jam'iyyar Republican wanda ya yi suna wajen kasancewarsa dan majalisar dattijai mai wakiltar Arizona a tsahon shekaru kusan 30 ya kamu da ciwon kansa labarin da ofishinsa ya bayyana a ranar Larabar da ta gabata da daddare wanda suka yi daga asibitin Mayo Mr. McCain dan shekaru 80 ya kamu da ciwon kansa wanda ake wa lakabi da glioblastoma daya daga cikin ciwon kansa da ake yawan samu amma kuma tana da saurin yin illa ga kwakwalwa za a iya maganinta da wata guba da take kashe kwayoyin halittar kansa wanda ake kira da chemotherapy a turance ko kuma wata wuta da take iya kashe kwayoyin halittar ta kansa wanda ake kira da radiation a turance amma masana harkar lafiya sun ce ko da an yi hakan kansar na iya dawowa a koda yaushe Sai kuma jaridar Washington Times, wacce ta rawaito labari mai taken za a baiwa O.J. Simpson damar fita daga gidan yari sakamakon fashi a Nevada da yayi. Labarin ya ci gaba da cewa za a saki O.J. Simpson ne bayan kwashe shekaru 9 a gidan kaso sakamakon yunkurin da yayi na sace wasu kayan wasa masu tarihi a wajen ajiye kayan wasa masu tarihi da ke Las Vegas a jihar Nevada a cewar kwamitin masu gabatar da yafiyar ajiye Alhamis. Kwamitin ya tabbatar da za a saki Simpson dan shekaru 70 tsohon dan wasan kwallon zarin ruga ta Amurka jarumi kuma tauraron fina-finai a watan Oktoba bayan yin zama mafi kankanta na hukuncin da aka yanke masa sakamakon fashi da makami da kuma duka da makami Simpson dai ya nuna godiyarsa cikin jimami inda ya ce nagode nagode sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmed Hausawa daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya
To a gaida Nazir Ahmed Hausawa yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum ma'aikatan sashen Hausa na muryar America. Ni ne Usman mai cajin handset kare shanu Olodo Ogun State Nigeria tare da Siddiku Alhaji Sallare mai sai da kayan trader a nan Olodo. Muna kira ne ga gwamnan jihar Ogun Musamisu don Allah da shi kokari shi jara muna hanyar da ke tsakanin Aitoro zuwa Olodo wannan hanya tun bara an ka fara aikin ta amma an tsaida, don Allah muna son a gyara muna ita saboda mu samu zuwa Olodo lafiya. Bayan haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara ma shugaba Muhammadu Buhari lafiya, ya dawo gida lafiya, ya iske mu lafiya.
Magana Malam Zayyano mai cinya ta Tarawa, alamar hukumar mulki ta Gwadaba, Sokoto State. Ina kira ga gwamnonin Najeriya, wannan ƙirƙiro ɗan sandan gwamnatin jiha ba abu ne wanda ya dace ba, saboda ya kamata a bar waɗanda ake da su da ainihin ƙirƙiro ɗan sandan gwamnatin jiha bai dace ba, kuma na ƙasa ne ga tattalin arzikin jihohi. Assalamu alaikum, na gode. Mai magana Malam Zayyano mai tireda Takarawa, shugaban ƙungiyar samu na fukalab ta garin Takarawa, ƙaramar hukumar mulkin Gwadaba.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
A ƙasar Venezuela, itatuwa, wayoyi da dai sauran tarkacen shara har ma da kararrun katakaiya su ne suka rikide su koma abin da ake tsara hanya da su a duk faɗin biranen ƙasar kafin faɗuwar ranar jiya Alhamis. Wannan ko ya faru ne sakamakon kiran da 'yan adawa suka yi wa 'yan ƙasar da su fito domin su nuna ƙyamarsu ga gwamnatin shugaban ƙasar Nicolas Maduro. Sai dai masu zanga-zangar sun yi arangama da 'yan sanda a wasu sassan ƙasar. Wasu matasa da suka rufe huskokinsu sun cinna wuta a wasu wuraren da aka sa mashinge, kana sun yi ta wa 'yan sanda ruwan duwatsu, su kuma suna mai musu da hayaƙin nan mai sa ƙwalla. Wasu matasa har su shida da suka shiga gasar sarrafa batun-batumi na zamani a nan Washington sun bata, inji jami'an 'yan sandan Washington.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi, sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauki da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya ya ba da umarni Solomon Abu da injiniyan mu ta wannan safiya Malama Zainab, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya.